بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يئوده حفظهما، وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول يا الله سبحانه وتعالى دي بو قريشي بيساكي حدامو أولنا يمتي يا ثلاثة بيرقوة رمضان شكرتا ببو ديد الدليل حدود 35 هجرة منذ صلى الله عليه وعلى آله وسلم لغا مكة زوى مدينة، وانا كمشيني بيو قوتا بقي شكرتا ببو بيدو قوم شاهدو الاساف الميلادية. تيجا بدا درسا منا تفسير القرآن من قلمة هل ينزمنا كرنتا أبندا مالا سعيدي ربو تامنا دنجندا فسر آية الكرسي. Kuma kafin mu je ga nan din daga cikin tambayoyin da wasu ƴan uwa suka aiko, wannan yana cewa malam mutum ne yake farfadiya kuma yana faduwa kullum kuma yana azumi, to ya azumin sa zai daina ne sai bayan azumi ya rama, ko ko zai yi sannan yana cikin sallah sai ya fadi, zai sake ne ko ko ya zai yi? To hukunci dangane da abin da shafi azumi ya bambanta dangane da shafi sallah, duk da ba wurin budadawa ne wajen amsa waɗannan tambayoyi ba a dunkule dai. Idan mutum muddin ya dauki niyyar azumi, to a cikin wuni sai ya samu farfadiya ya fadi, in dai har ya dawo hankalinsa kafin rana ta fadi to azumin sa yana nan, muddin da ya dauki yayi niyya tun dare, wannan shine. Amma idan ya zarce ne har rana ta fadi to ba wannan azumin. Malamai kuma suka saba shin ya shiga cikin ka'idar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata cewa mutum uku an dauke alƙalami a kansu ko ko ba a dauke alƙalami ba, ma'ana za a neme shi ya rama wannan azumin ko ba zai rama ba. In har babu azumin saboda farfadiya, to wasu malamai suna ganin ya fita daga cikin waɗanda kwata-kwata ma aka ɗora masa wani abu tunda ya shiga waɗanda ba a ɗora musu taklifi, don haka ba zancen ya rama. Abu yana ana cewa mutum ya rama ne ko idan ya kama shi, to shi tunda ya fita daga ciki babu komai. Wasu kuma suka ce idan zaman nasa ba tare da hankali ba, kamar da malam bin baz yake bada hukunci cewa ko fatawa, idan ya wuce kwana uku bai ifaka ba to an ɗauke taklifin, in kuma bai kai kwana uku ba ya sai dai akan wasu matsalolin mutum zai iya rama wannan dai da sabanin su anan a dunkule dai shi iya abin da mai tambaya tambaya in yana farfadiyan ne yayi ya dawo kuma a cikin wunin kafin rana ta fadi to azumin sai nan zai ci gaba kuma ba komai ba sai ya rama ba amma idan sallah ce to zai sake ta daga farko zai sake alwala tunda hankali ya gushe in hankali ya gushe tsarki ya gushe kuma sallar da ake ciki ta baci don haka sai sake alwala sai sake sallah wannan kuma na tambaya akan daga cikin sunayen Allah ya rubuta da pencil yana cewa malam daga cikin sunayen Allah 99 da muka san su muka haddace an ce akwai wanda ba su inganta ba kamar ar-rashid malam menene ingancin hakan kuma wanda ya tsinci kansa da irin wannan sunan ya zai yi kamar misali Abdurrashid da sauransu to hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya faɗi lafazin 99 a hadisi ingantacce Bukhari ya rawaito shi da sauran malamai cewa inna lillahi 99 asman mi'atan illa wahida man ahsaha dakhala aljanna Allah yana da sunaye guda 99 wato 101 duk wanda ya haddace su ko ya kiyaye su ya kuma yi aiki da su to zai shiga aljanna wannan shine inganta daga hadisi amma sardin wato tu jero sunayen kamar yadda yake a wasu riwayoyi kuma da Imam Tirmidhi ya rawaito hakanin Al-Asbahani da wasu dai manyan malamai a littafan su sun rawaito wannan malamai sun ce wannan riwayar koro sunayen bata inganta ba wannan iya maganar lissafa guda 99 ba su cewa Allah yana da suna 99 shine bai inganta ba a'a kai suna 99 duk da cewa kamar da muka ambata darasin da ya gabata sunayen Allah sun fi 99 ba su da iyaka kamar da siffofin Allah su ma ba su da iyaka amma abin da ake faɗa a wannan hadisin shine a cikin sunayen Allah masu yawan nan to idan mutum ya haddace ya rike yayi aiki da guda 99 to zai shiga aljanna shine ma'anar hadisin ba wai cewa ake sunayen Allah 99 bane to magana ta biyu ko bangaren magana ta biyu maganar wannan suna duk sunan da yake bai inganta ba wato bai zo a Qur'ani ko kuma bai zo a hadisan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama domin Allah sa masa suna ba kowa ne ke sa masa suna ba shi ke sa kansa suna ya sa kansa suna ya ambaci kansa da sunaye da dama a cikin Al-Qur'ani kuma manzon sa sallallahu alaihi wasallama kasancewar yana magana ne a madadin Allah kuma Allah ne ke masa wahayi to duk abin da ya faɗa dangane da Allah gaskiya ne in yace Allah na da suna kaza to dole mu yarda to banda wannan hanya biyu maganar Allah da maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba a sawa Allah wani suna ba wani mutum da duk girman hankalinsa zai ce na ga ya kamata a sawa Allah suna kaza wannan ko shi zai tunani zai ga bai dace ba Allah shi ke sa kansa suna ko manzansa sallallahu alaihi wasallam ya sa masa ma'ana saboda Allah ya gaya masa haka idan suna bai inganta ba a dirasar ko aikin binciken malamai suka ce wannan suna da aka ce wa Allah kaza bai inganta ba to ba a cewa wannan sunan Allah ne to hakika kamar da mai tambaya faɗa daga cikin sunayen da ba su zo a Qur'ani ba a hadisi kuma da isnadi ingantacce sunan ar-rashid yana ciki ma'ana ba cikin sunan da suka inganta to tambayar kuma anan shine idan mutum sunansa Abdurrashid za a ce tilas sai ya canza ko ba sai ya canza ba wajibcin canzawa ba wajibi bane akwai malamai da dama daga cikin hatta malaman hadisi wasu sunayen su kenan musamman in ya zama sunan mahaifin mutum ne to baka da ikon ka canza mahaifinka suna kai ma na kan in zai jawo wata matsala sai a bar shi aka muddin mutane sun riga sun san asali an sa sunan ne saboda ana zaton cewa sunan Allah ne haka idan ya bayyana kuma ba hakan bane wanda suka san cewa hadisin bai inganta ba su kadai mene ma hankalinsu zai kai zuwa ga abin haka babu wajibci amma in canzawar ba za ta ja maka fitina ba to ba laifi bane Allah ya sa mu dace to mu ci gaba da darasinmu inda muka tsaya jiya a maganar ayatul kursi maganar shafa'a ceto inda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa man dal ladhi yashfa'u indahu illa bi idni malam sa'idi ke cewa ai abinda ake nufi shine la ahada yashfa'u indahu biduni idnihi ai babu mutum babu wani mutum daya ko waye wanda zai yi ceto a wurin Allah ya ceci wani mutum kenan daga azaba illa bi idnihi, sai da iznin Allah. Wato ba zai yiwu a yi ceton nan biduni iznihi ba tare da iznin Allah ba. Fa shafa'atu kulluha lillahi ta'ala, don haka ceto baki ɗayansa na Allah ne. Walakinnahu ta'ala, sai dai shi Allah subhanahu, idza arada an yarhama man yasha, in ya so ya ji kan wanda ya so min ibadihi daga bayansa, azina liman arada, to sai ya bada izini ga wanda ya so, an yukrimahu, ma'ana ga wanda Allah din ya nufi ya girmama shi, min ibadihi shi ma daga cikin bayansa, sawa'un mutane ne kamar annabawa ko mala'iku ne, ko kuma a cikin annabawa, misali a cikin mutanen annabawa ne ko salihan bayi. In dai Allah ya so ya karrama su, to sai ya umarci ɗaya daga cikinsu an yashfa'a fihi, ya yi ceto dangane da fihi, nan yana nufin fi sha'ani hadhar rajul, wato dangane da shi wancan wanda ke cikin halin da yake buƙatar a cece shi. La yabtadi'u shafi'u qabla al-idni, shi mai ceton baya fara ceton kafin a bashi izini, ba shi zai taho gaban Allah kenan, wato wurin Allah subhanahu wa ta'ala, ya ce ya Allah ni ina so in ceci wani ba, a'a Allah ne zai kira shi don ya girmama shi, ya ce kai wani zo ka ceci wani, kaga ashe kenan duk lamarin na Allah ne. Wannan dai mun yi magana akan sa jiya. Sannan sai yake cewa thumma qala, to mun gama da wannan magana ta ceto, za mu shiga wato jumla ta shida daga cikin jumloli guda goma wanda su ne ayatul kursi. Jumla ta shida ita ce faɗin Allah maɗauki da ce ya'lamu ma baina aidihim, Allah maɗaukaki yana sane da ma baina aidihim, abin da ke gabaninsu, ai ma madha min jami'il umuri, abin da ya shuɗe gabaninsu, ana nufin qabla khalqihim, kafin a halicce su, duk abin da ya zo kafin su bayi, nan su ake magana, tunda ya zo da lafazin bamiri, na ya zo da bamirin jam'i, ya ce man ya'lamu ma baina aidihim, aidiman yana nufin gaban suwa, ba mutane kawai ba, tunda a baya ai ya ce lahu ma fis samawati wa ma fil ard, ko duk abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasa na Allah ne. To can kun ga an ce ma lafazi ne da ya kunshi mai hankali da mara hankali, to nan kuma saboda ana magana da masu hankali, sai aidihim din, to da su ake, ya'lamu ma baina aidihim, Allah ya san abin da ke gabaninsu, ma'ana tun kafin a halicce su Allah ya san abin da ma madha min jami'il umuri, duk abin da ya gabata ya shuɗe na daga al'amura baki ɗayansu, wa ma khalfahum, da abin da ke bayansu, ma'ana in sun mutu abin da zai zo fil mustaqbal, ai ma yastaqbilu minha, ma'ana ko ma yustaqbalu minha, abin da ake wato tinkara nan gaba daga cikin al'umur din, minha nan shi ma zamiri yana koma ga al'umur, ma'ana duk abin da zai zo nan gaba Allah ya san shi, abin da ya wuce a baya shi ma Allah ya san shi. Fa ilmuhu ta'ala, don haka ilimin Allah subhanahu muhitun bi tafasilil umuri, yana kewaye da bayanin daki-daki na dukkan al'amura, babu wani gutsiran abu ko mai ƙanƙantarsa wanda Allah bai san shi ba. Mutaqaddimiha wa mutaakhiriha, abin da ya gabata da abin da ya jinkirta, duk Allah ya san shi. Bizawahiri wal bawatini, Allah yana sanar da abin da ke bayyane da abin da ke ɓoye. Bil ghaibi washahadati, abin da yake ɓoye har yanzu da abin da ke bayyane. Wannan duk ma'anarsa ɗaya, ghaibi shine abin da ke ghaibi. Yamma an sha magana akan ilimin ghaibi, me ilimin ghaibi shine duk abin da ke ghaba anka, duk abin da baka san shi ba ghaibi ne. To ghaibi akwai mutlaq akwai nisbi. Ghaibi mutlaq shine duk abin da yake ba wanda ya san shi sai Allah, to wannan shine ghaibin Allah, wannan kuma babu wanda ya san shi ba banda Allah subhanahu wa ta'ala, har annabawa ba su san ghaibi ba. Akwai kuma nisbi, wanda yake wani ya sani wani bai sani ba, misali annabawa sun san abin da ba mu sani ba, shi sa Allah subhanahu wa ta'ala da yake faɗin cewa la yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasulin, Allah subhanahu wa ta'ala baya ilmantar da shine la yuzhiru ala ghaibihi ahadan, baya wato nuna wa baya bayyana ghaibinsa kowa ga kowa sai wanda ya yadda da shi daga cikin manzanni. To in ya yadda da shi daga cikin manzanni din sai ya bashi ilimin da mu ba mu san shi ba, amma shi dangane da shi lokacin da aka bashi wannan ilimi, to ya fita daga ghaibi a gunsa tunda yanzu ya san shi. amma abinda ba a bashi labari ba har zuwa yanzu yana nan a matsayin gaibi dangane da shi. Don haka abinda malamai suke maganganu da'iman in suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai san gaibi ba, abinda ake nufi shine ilimin sa ba daidai yake da ilimin Allah ba. Allah ya san abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai sani ba. Kuma yanzu in zan tambaye ku za ku yi adalci, yanzu da Allah da manzon Allah wa yafi ilimi? Me za ku ce? Allah. To wannan shine girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don haka duk malamin da ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam bai san gaibi ba, abinda yake nufi kenan. Amma duk abinda sauran mutane ba su sani ba sai aka yi wahayinsa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan gaibi ne amma nisbi, dangane da mu shine gaibi, amma dangane da shi daga ran da aka gaya masa ya fita daga gaibi. Don haka kamar yadda Allah madaukaki ya faɗa, qul la ya'lamu man fis samawati wa man fil ardi al ghaiba illa Allah. Ko mane ko ko man kace babu wanda daga cikin wanda ke man fis samawati, duk wanda ke cikin sammai da ƙasa, babu wanda ya san gaibi banda Allah. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin wanda ke cikin sammai ko baya ciki? To yanzu idan kace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai san gaibi ba, ka girmama manzon Allah ko ka kaskanta shi? Ka girmama shi, ka faɗi abin da shi ya zo mana ya ce mu yarda da shi, shine Alkur'ani. Kuma yana faɗi har yanzu, walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu min alkhair wa ma masani as-su. Da a ce na san gaibi, lau din nan harfi na imtina'i, cewa da na san gaibi to da na yawaita wa kaina alheri, kuma da babu wani abun cuta da zai same shi, da zai same ni. Annabi sallallahu alaihi wasallam a rayuwarsa wani abun cuta ya same shi ko bai same shi ba? Da ya sani ashe da ya kauce, da aka harbe shi a lokacin yakin Uhud har aka jefe shi har aka fasa masa haƙuri, da ya san gaibi da ya kauce? Ko lokacin da aka tuhumi matarsa Aisha har abu ya taba mutuncinta, ko taba ake so a taba mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, da ya san gaibi hankalinsa da bai tashi ba, da ya ce a'a Allah ya nuna mun wannan abun bai faru ba, amma ya zauna wajen kimanin wata guda cikin damuwa dangane da matarsa, inda ya san wannan zai shiga cikin wannan hali? Don haka ƴan uwa musulmi, in aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai san gaibi ba, sai ku zo ku tuhumi mutane da cewa an rage darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, don Allah ya rika adalci. In mutane malamai suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai san gaibi ba, to abinda suke nufi shine bai san ilimin Allah duka ba. Ba dukan abinda Allah ya sani ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sani ba. Amma in dangane da mu ne, dama annabi sallallahu alaihi wasallama ba a kwatanta ilimin mu da nasa. Shi wahayi ake masa, Allah ya gaya masa abubuwan da bai gaya mana ba. Don haka ya fi mu ilimi, ya fi kowa ma ilimi. Allah ya gaya masa abubuwan da ba a gaya wa kowa ba. To amma fa ba da kashin kansa yake sani ba, Allah ne yake gaya masa. Daga an gaya masa kuma, to dangane da shi abin ya fita daga gaibi. Amma akwai abubuwa da yawa da Allah bai gaya masa ba. To wannan da bai gaya masa ba shi ake magana shine gaibi. Kuma wajibi mumini ya yarda da cewa duk inda Allah ya kore gaibi, to wancan inda ba a gaya wa kowa ba har da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, to shi ake nufi. Allah ka an fahimta. To akwai abubuwa da suka shafi ilimin Allah, ba laifi mu dan bi ta kan wasu daga cikin abubuwan ilimin Allah subhanahu wa ta'ala. Yana da wasu khasa'is, da wasu abubuwan da yake banta da su sabanin ilimin sauran jama'a, ko in ce sabanin ilimin da ya baiwa halittunsa. Daga cikin abin da yake banci ilimin Allah wanda wajibi mumini ya sani shine ilimin Allah lam yusbaq bi jahli, ilimi ne da jahilci bai riga shi ba, ba koya yayi ba, ba an same shi a jahili sannan yayi ilimi ba. Ilimin Allah ba haka yake ba. Ilimin Allah tare yake da shi tun fil azal, ya san komai, babu abin da bai san shi ba. Daga cikin wannan sifofin na ilimin Allah har yanzu shine abin nan da kun saba ji malamai suna faɗi, ya alamu ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun law kana kaifa yakunu, cewa Allah ya san abin da ya kasance can a baya, tun fil azal Allah ya san shi, da kuma abin da ake ciki yanzu Allah ya sani, da abin da zai zo nan gaba Allah ya san shi. Ma'ana abin da ya kasance aka same shi a can baya, da abin da zai kasance nan gaba, da abin da yake kasancewa a wani lokaci na musamman, to duk Allah ya san shi. Sannan abin da ma bai kasance ba, abin da ba a yi shi ba, to Allah ya san shi. Ya san cewa da zai kasance kuma a same shi da yaya zai zama, wace irin sifa ce ta sa inda zai kasance, duk Allah ya san wannan. don haka akwai wata magana da malamai suke yi har yanzu sifa ta uku na sifar ilimin Allah ya'lamul kulliyat wal juz'iyat Allah ya san abubuwa a dunkulan su ya san su kuma daki daki shine ma'anan kulliyat wa juz'iyat me ya kawo wannan zancen masu ilimin falsafa sun kutsa kansu cikin wannan zancen suka faɗi wani abu na tawaya ga Allah subhanahu wata'ala wanda Allah kuwa babu tawaya tare da shi masu ilimin falsafa suna cewa Allah ya san kulliyat ne bai san juz'iyat ba amma ya kamata ku san me kulliyat da juz'iyat zan ba ku misali da dan adam in an ce kulliyat shine abubuwan da ake suranta su aka amma babu su a waje su ne kulliyat ba ana nufin wasu abubuwa misali kace kullin komai da komai ba haka ake nufi lafazin kullin ba shi zaka lo malamai abin da suke nufi na mantiki in suka ce kulliyat suna nufin duk ma'ana da aka kawai ake sanin ta babu ita a waje yanzu misali dan adam ya sunansa da larabci ana ce masa al-insan kuma yana da sifa al-insaniyya sifar insaniyya shine dan adamtaka dan adamtaka din nan menene ita in ba kuma ta mun taba wannan zancen a darasin al-furqan ko ba sau dai ba dan adamtaka sifa ce wanda ba wai a jikin mutum wani mutum daya ake ganin ta ba a'a za a ce jinsin dan adam to kowane dan adam ya shiga ciki yanzu lafazin da ake ce mana dan adam ko ita surar ko sifar da ake ce wa al-insaniyya in aka tambaye ka aka ce ka nuna ta a jikinka a ina take ai ba dan adam inda zai nuna maka insaniyarsa ko wata ma'ana ce kamar yadda za a ce ina haƙurinka ai haƙuri a ina yake hali ne a jikin mutum ba a waje ake ganin sa ba to wannan kaga shi ma ma'ana ce da ake suranta ta ba a waje ake ganin ta ba to a gurin masu ilimin falsafa suna cewa Allah iliminsa irin wannan ne ya san kulliyat ya san akwai wani abu da ya sunansa insan amma bai san annabi adam ba bai san annabi nuhu ba bai san annabi musa ba bai san annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da sunayensu da kashin kansu ba bai san ka ba bai san ku ba bai san ki ba haka nan mu duk daidai kuma wai Allah bai san mu ba inji masu ilimin falsafa kun ga wannan menene tawaya ce suka dangana wa Allah subhanahu wataala kuma daga cikin masu faɗin wannan akwai irin su ibn sina shi ma ra'ayinsa kenan akwai a cikin littafan wasu malamai sun faɗi wata maganar da aka tuhume su da cewa su ba wannan magana suke faɗi kamar malamin Juwaini Abdulmalik bin Abdullah malamin Juwaini da ake ce ma Imamul Haramaini mai littafin Al-Waraqat na usulul fiqh da kuma sauran littafai dai manya da kuka sani yana cikin malaman Shafi'iyya ya rasu 478 na hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wata magana da take ihamin har wasu suka fahimci kamar shi ma yana da wannan ra'ayi na cewa Allah ya san kulliyat bai san juz'iyat ba har malam Al-Maziri ya shanna a masa yayi magana masa maganganu marasa dadi ya dai tuhume shi da abubuwa har abokinsa Abul Qasim Al-Qushairi yace ya rantse da Allah ba zai sake masa magana ba har ya mutu kamar da Al-Imam Adh-Dhahabi ya kawo a cikin Siyar wa Alamin Nubala masu malamai daga baya suka binciko yana da maganganun da wancan za a iya fassara cewa ba haka shi yake nufi ba cewa ya faɗi maganganun cewa Allah madauki ya san tafasilul umur daki dakin magan abubuwa komai ya san shi daki daki haka har subki ya kore masa wannan tuhuma a cikin tabaqatu shafi'iyyatul kubra lokacin da yazo magana akan sa wannan dai na faɗa ne dan fa'ida dan wasu mutane in suka zo magana akan wannan sukan faɗi abun dangane da Juwaini Al-Juwaini maganarsa ta yi ihami amma ba sariha bace in aka samu magana sariha daga gare shi cewa ba haka babu wannan ilimin to haka ya kamata mu fassara maganarsa waccan da wannan a dunkule amma dai su Ibn Sina da sauran malaman falsafa ra'ayinsu ne Allah ya san abubuwa irin wannan ilimin kulliyat bai san juz'iyat ba haka nan kamar ka ce Allah ya san kulliyatin garuruwa cewa ya halicci abubuwa sunansu gari gari amma bai san Makka ba bai san Madina ba bai san wani gari da sunansa ba kaga wannan menene shi ma tawaya ce to Allah subhanahu wa ta'ala ilimin sa ba haka yake ba Allah ya san al-kulliyat ya kuma san al-juz'iyat haka nan Allah subhanahu wa ta'ala in muka lura ma da raddi da abin da zai mai da martani ga wacce irin magana ba a cikin al-Qur'ani Allah ne ba mu labari dangane da annabi Adam ba? To wani annabi Adam ɗin? Idan bai san annabawa da sunayensu ba, ya ba mu labarin duka annabawan nan guda da yawa ga ashirin nan adadinsu, kimanin 25 a cikin Alƙur'ani, duk Allah maɗaukaki ne faɗa. Ashe ka ga wannan su juz'iyyat ne, don juz'i abin da ake zama da juz'i shine al-ashya'il muayyana, abin da yake muayyan, kamar ka nuna wannan wani ka ce wani da sunansa wani shine muayyan. In ko aka ce insan, to wanda suna ne guda ɗaya da kowa zai shiga ciki. To kaga idan kace Allah ya san insan amma bai san wani dan adam guda ɗaya ba, an dangana masa jahilci. Allah kuwa bai siffantu da wannan ba. Don haka Allah subhanahu wa ta'ala a cikin Alkur'ani ya bamu labarai na annabi sallallahu alaihi wa sallama, halinsa, siffofinsa, kuma wajibcin a girmama shi, da abin da ya faru yakin Badr, da abin da ya faru a yakin Uhud, da abin da ya faru a yakin Ahzab, duk aina muka sani. Allah muke bamu labari a Qur'ani, ashe ya sani. Waɗannan kuma menene? Juz'iyat ne ko kulliyat? Juz'iyat ne. A tafsirin su waɗannan su masu irin wannan ilimi, saka wannan kuskure ne. Kuma mu duba mu gani, Allah subhanahu wa ta'ala ya san hatta nauyin duwatsu, dutse, duk girman dutse Allah subhanahu wa ta'ala ya san nauyinsa. Nauyin kawai kilo nawa ne Allah maɗauki ya sani, kuma ba wanda zai gaya maka muyin su. Allah maɗaukaki ya san yadda zamani yake jujjuyawa, shekara yadda take juyawa, wata yadda yake juyawa, sati yadda yake juyawa, awoyi yadda suke juyawa, duk Allah ya san su. Allah maɗauki ya san igiyar teku yadda take, adadin igiyar da take teku duk Allah ya sani. Ruwan sama in an zubo shi, in ɗigo-ɗigo ne rashash, Allah maɗauki ya san adadin ɗigon ko guda nawa. In kuma kwararo shi ake, duk Allah ya san kimiyyarsa ko ya take. Allah subhanahu wa ta'ala rairayin da ke bayan ƙasan nan duk Allah ya san shi. Inda lissafawa za a yi duk an san shi, shi a wurinsa ya sani. Mu kun ga ka kallafa wa mutum ya ɗebo tafi ɗaya na rairayi ya baza shi har ya iya bubbuɗe shi da zai iya lissafa wani abu, akwai mai iya ba mai iya? To Allah subhanahu wa ta'ala iliminsa ashe. Wannan me yasa nake kawowa duka mai da martani ne ga wannan kauli da masu cewa Allah bai san juz'iyat ba, bal adaqqil juz'iyat Allah maɗaukaki ya san su. Tunda yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين غنيه نبي شي يافا بزي فادو بسي فاتي الله يسان شي يا سان يا فادو كدوبا كجا لوكاشين بزارا اي شي نه لوكاشين دي بشيا تكي كدي غنيان تي يزبه كافن دامنا kuma tazo wani ganyen ya sake ko a sake tofo ganyen da yake yawan zubowa din nan ko kwaya ɗaya ne ko kwaya nawa ne Allah ya san su kaga wannan ilimin Allah ke. Allah subhanahu wa ta'ala ta wani gefen kuma har yanzu daga cikin khasa'is na ilimin Allah shine ya'lamu al-ashya'a fi bisabiqi ilmihi wa idha waqa'at fi waqtin mu'ayyanin ya'lamu dhalika aidha. Allah subhanahu wa ta'ala ya san abubuwa tun kafin abun ya faru, tun fil azal, kamar yadda ake cewa tun fil azal Allah ya san za a yi wani gari sunansa Birnin Kudu, za a yi ƙasa sunanta Najeriya, za a yi jiha sunanta Jigawa, za a yi mutum sunansa wani. Mun san wannan? To Allah subhanahu wa ta'ala ya san wannan abu. Kuma a lokacin da za a same shi, to Allah ya san lokacin samuwar. Masu waccan magana ta cewa Allah ya san kulliyat bai san juz'iyat ba, a wurinsu idan Allah maɗauki ya ƙaddara wane zai haifi ɗa, to Allah ya san zai haifi ɗan. Amma lokacin da za a haifi ɗan bai sani ba, sai su ce wai Allah idan aka ce ya san wasu abubuwa lokacin da suke faruwa, wai kamar muna cewa ne iliminsa yana canzawa, ma'ana hadisi yana auka masa. Allah ku hadisi baya auka masa, don haka sai a kore abin da ya faɗa? Kaga wannan ba daidai bane. Allah maɗaukaki ya san abubuwa tun kafin su auku, kuma a lokacin da za su auku ma ya san da su. Ya san zai halicci ɗan adam sunansa annabi Musa, ya san kuma zai kira annabi Musa a tsoro Saina, ya san kuma zai ce wa Musa innani anallahu. Kaga idan mutum ya ce Allah ya san abin da ya sani tun da can bai san lokacin da abin ya faru bai sani ba, to waye yayi wannan maganar ta innani anallahu? Shi yasa mu'tazilawa suke cewa ai bishiya ce cewa annabi Musa magana ba Allah ba, saboda su suna kore magana ga Allah. Allah ba a cewa yana magana a koyaushe, domin in haka ne wai yana abubuwa siffofinsa suna canzawa. Wannan duka ina faɗa ne ga waɗanda suke karanta littafai na irin waɗannan la'alla in sun karanta za su fa'idanta cewa wannan hanyar ba daidai bace yau Allah subhanahu wataala ya san komai tun kafin abin ya faru kuma a lokacin da abin ya faru ma yana da wannan ilimi ma'ana ilimin sa wajen alakar sa da abubuwan da suke faruwa kadimi ne kuma hadisi ma'ana ya san abun idaman ya san kuma nau'in sa a lokacin da ya auku shine wata kaida da malami suke fadi cewa duka al af'alul ikhtiyariyah qadimatun nau'i hadithatul ahad wannan kuma daliban ilimi sun san wannan abun cewa jinsin abun ato nau'in abu aje Allah madauki yana da sifa kaza tana nan tare da shi tintintin lokacin kuma da abun ya faru to ya siffantu da ita a lokacin dan haka ya san zai wa annabi Musa magana kaga a ce sifatul kalami siffa ce qadima abunsa lokacin da ya masa magana lokacin da aka samu annabi Musa menene kuma kaga fararren abu ne da babu shi a lokacin shi annabi Musa alal aqal to ashe maganar ma da aka yi masa magana ce a lokacin hadisa ina fata kun fahimci abin shi yasa malamai suke fadin kalamullahi qadimun nau'i hadithul ahadi haka nan duk wasu sufofi masu irin wannan diddade akwai maganganun malamai a wannan babi a koma cikin su a sani cikin littafan su kai a sani sannan Allah subhanahu wataala ya'lamul ma'dumati wal mumtani'at kuyi hakuri da wannan matsaloli ne masu zurfi na aqida la'alla dai wanda ke karanta wannan babin zai zo wata rana ya samu fa'ida a kansa Allah ya san abubuwan da babu su da abubuwan da ma ba sa yiwuwa Allahu akbar kuma jona nan tan abinda babu shi babu sunan da babu to Allah ya san babu mu yanzu nan ba mu san babu ba amma abinda babu shi Allah ya san shi abinda ma sunan sa al-mumtani al-mumtani shine abinda ba zai yiwu ba abinda ba zai yiwu ba duk Allah ya san shi haka nan kuma al-mumkinat duk abubuwan da suke ya halatta za su iya faruwa to su ma ya san su koda ba su faru ba yanzu misali Allah subhanahu wataala ya ba mu labari dangane da kafirai da suke cewa yayin da suka ga wuta suka ga wuta kurukuru suka ce a maida su duniya za su yi imani me Allah yace yace walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadibun Allah ya san cewa da za a maida su duniya din da sai sun koma sun aikata abin nan da aka hana su shine kafirci ashe su makareta ne wannan ilimin ai ya faru ko bai faru ba cewa a dawo da su din ai bai faru ba to ashe abin da bai faru ba Allah ya san shi haka nan al-mumtani'at kamar da yake cewa law kana fihi ma'alihatun illa Allah la fasadat da a ce duniyan nan akwai abubuwan bauta daban-daban a cikin sammai da ƙasa akwai su la fasadat da sammai da ƙasa duk da sun baci sun ruguje sun lalace wannan menene wannan misali ne na abinda malamai suke cewa mumtani abinda ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba a samu Allah guda biyu domin Allah ya faɗa da za a samu Allah guda biyu da a ce sama da gaba ɗaya da sama da ƙasa duk sun ruguje sun lalace tafiyar su ba za ta yiwu ba ashe kenan tunda samuwar wani Allah su haɗu tare da Allah mumtani ne to Allah ya san hatta mumtani ne shine abinda suke kawo misali da shi a wannan wuri sannan Allah subhanahu wataala kuma suna cewa ya'lamu jami'al azmani ya san dukkan lokuta al-hadira wal-madiya wal-mustaqbala wannan mai magana akan sa Allah ya san dukkan zamani zamanin baya Allah ya san shi shi zamanin da ma meye zamani ne in an ce maka zamani ko lokaci sifa ce ta Allah da ba ta rabuwa da Allah ko ko wani abu ne makhluki da Allah alice shi makhluki shi kansa zamanin akwai zamanin da babu zamani ko akwai zamanin da babu zamani babu wani abu mai suna lokaci shine tun fil azal tun kafin a halitta abin da ake cewa zamani to Allah yana nan tun kafin ya halitta abin nan mu da muka san shi sunansa zamani mu muke lissafin abu zamani to Allah ya san duk zamani zamanin can baya da zamanin hadir da kuma mustaqbal abin da zai zo nan gaba duka Allah subhanahu wataala ya sani sannan kuma ilimin sa yana da ta'alluki ne bil khaliqi wal makhluqi wal mawjud kamar da ambata dazu da kuma al-ma'dud Allah ilimin sa yana da alaka ne da shi kansa ya san kansa ya kuma san halittarsa ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir babu abinda Allah madauki bai sani ba a cikin tafasilin wato ilimin sa dan haka ne wannan sifatul ilmi ne kai muka magana akai me ake nufi da siffar ilimi ta Allah shine wato ka dauka ka yadda ka sakankance babu kokonto cewa Allah subhanahu wataala babu wani abu da bai sani ba kar ka cira komai ya san kansa kuma ya san duk abin da ma da ba shi ba wanda ya halice shi to anan zamu zo kan abin da ya fada kuma nan gaba mu koma mu cigaba daga abin da malami ambata sai ce ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum sai ce wali hada qala dan haka ne ce wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha kuma su suwa su dai wanda aka bawa zamirin aidihim din can su ne man fis samawati wa man fil ard ko ma fis samawati wa ma fil ard da ya ambata a baya wanda ya kunshi masu hankali da marasa hankali duk da dan adam da ba dan adam ba da mala'iku da kowa da kowa da aljanu to Allah subhanahu wa ta'ala yake ba mu labari cewa wala yuhituna su wadannan din ba za su kewaye bi shay'in min ilmihi da wani abu na ilmihi na iliminsa ba illa bima sha'a sai da abin da ya so nan malamai sun tattauna anan cewa ilmihi din nan ya kasu kashi biyu akwai ilmu nafsihi ai ilmu Allah ta'ala bi nafsihi bi asma'ihi wa sifatihi wa zatihi sanin Allah ga zatinsa to babu mai sanin wannan illa bima sha'a sai abin da ya so ya bamu labari a Qur'ani na sunayensa da sifofinsa ai a Qur'ani ya bamu labari yana da kaza yana da kaza yana da kaza to wannan abun muna sanin sa ne saboda ya gaya mana amma in bai gaya mana ba ba za mu sani ba to wannan shine wala yuhiquna bi shay'in min ilmihi ai min ilmi zatihi wa asma'ihi wa sifatihi illa bima sha a wata fassarar malamai suka ce ilmihi nan bi ma'ana ma'lumihi me yake nufi da ma'lumihi ma'ana ilimin da shi ya sani mutane ba za su kewaye da ilimin da Allah ya sani ba sai da abin da Allah ya so ya gaya musu ai kun gane bambancin ilmihi ma'ana ilmuhu bi zatihi wa nafsihi wa asma'ihi wa sifatihi da kuma ma'lumihi abin da ya sani fis samawati wa fil ardi ban sani ko kun gane wani abu ko a maimaita in aka ce ilimin Allah tunda kawo mana shi yayi masdari yace wala yuhituna bi shay'in min ilmihi to ilmihi din me ake nufi da ilmi ma'ana ba sa kewaye da komai na ilimin sa sai da abin da ya so to me ma'anar ilmihi din ilmihi ana nufin ilimin zatinsa shi zatin Allah hakikanin yadda yake da sunayensa da sifofinsa wannan ma'ana daya kenan sai zama illa bima sha'a sai da abin da ya so ya bamu labari a Qur'ani cewa yana da kaza na siffa yana da kaza na siffa kun gane wannan to ilmi na biyu kuma ko ma'ana ta biyu ta ilmihi shine ma'lumihi ma'ana abin da shi ya sani na ilimin sa ma'ana duk abin da ya sani ba iya na zatinsa da sunayensa da su da siffofinsa ba a'a har mu da halitta sauran halitta sa baki daya sanin sa na abin da yake sammai sanin sa na abin da ke cikin kasa abin da Allah madaukaki ya a cikin sama ai ba mu san shi ba sai ya abin da ya bamu labari akwai mala'iku a sama akwai abubuwa daban-daban da suke tashi suke yawo kuma rayuwar su a kasa a nan kasa akwai abubuwa da suke rayuwa a bayan kasa akwai abubuwan da suke rayuwa a teku akwai abubuwan da suke rayuwa a cikin kasa duk waɗannan sai iya abin da Allah madaukaki bamu damar muka sani mun fahimci wannan to shi ai ya san su duka to nan shine ma'anan ma'lumihi din abinda shi ya sani na ilimin halittarsa to yanzu kun gane guda biyu daban-daban yawa ilimin sa na zatin sa da kuma ilimin abin da ya sani to dukkanin su wasu malamai suna cewa wannan ma'anar a dauke ta da ta biyun tafi saboda ma'lumihi din yashmalu ilmihi na farko duk zai shiga cikin ma'lumihi saboda shi ya san abin da ya shafi ilimin zatin nasa da abin da ya shafi kuma ilimin sauran halitta din Allah ya sa mu fahimta da haka kowanne ya shiga cikin nan Allah subhanahu wataala babu abinda mutane suke kewaye da shi na ilimi sai abin da ya gaya musu kuma dama ya gaya mana wa ma utitum min alilmi illa qalila babu abinda aka ba ku na ilimi sai kadan to sai malami yake cewa wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ard mun karanta nan ko to mu je dai yace wa hadha yadullu ala kamali azamatihi wa sa'ati sultanihi wannan yana nuni zuwa ga wato cikar girman Allah subhanahu wa ta'ala da yalwatuwar ko yalwar ikonsa da mulkinsa idha kana hadhihi halatul kursi nan zamu zo kan wata magana sabuwa an gama da maganar ilimin Allah da kuma cewa babu wanda ya san abin da ya sani a sai dan iya abin da ya gaya mana to nan zamu shiga kuma yau magana akan al-kursi yace wasi'a kursiyuhu as-samawati wal-arda wasi'a fi'li ne madhi kursiyuhu shine fa'ili marfu'i as-samawati shine maf'uli al-awwal ya samu kasra ne wa in kana mansubi ne saboda menene shi jam'i ne muannas salim sannan wal arda zahir gashinan mansubi ne da fataha zahira wasi'a kursiyuhu as-samawati wal arda kursiyin Allah ya yalwaci tunda kursiyin namiji ne amce mu muka fada muna cewa kursiyin Allah ta yalwaci to ta yalwaci sammai da kuma ƙasa me ma'anar ta yalwaci fadinta yafi fadin sammai yafi fadin ƙasa in an hada su lokaci guda ballantanan aka ware kowanne daban-daban a tare baki daya lokaci guda girman kursiyu tafi sammai tafi ƙasa to menene al-kursiyu malamai sun tattauna akan al-kursiyu menene al-kursiyu a cikin al-qur'ani dai nan ne aka fadi lafazin kursiyu cewa Allah yana da al-kursi shi yasa ma har wannan ayar aka sa mata suna ayatul kursi saboda ita ce ayar da a cikinta aka ambaci al-kursi wasu malamai suna cewa kursiyu ita ce arshi al-arshi arshi da kursiyu abu ɗaya ne wasu kuma suka ce kursiyu ilimin Allah shine kursiyu bal har wannan ra'ayin ma shine ra'ayin al-Imam at-Tabari a cikin tafsirinsa har malamai suka yi masa raddi mai yawa mai ƙarfi cewa dan mai at-Tabari da girman sa a matsayin sa na babban malami za a ce zai faɗi wannan kuma duk ba matsala bace malamai duk girman malami dama zaman sa malamin shine a ce ya kuskure a ce masa ba daidai bane a gyara masa in mutum har yaji a jikin sa cewa shi bai kamata a gyara masa kuskure ba to nan ya halaka Allah ya kiyashe mu to kun ga manyan malamai suna kurakurai malayan uwansu malamai suna tuna musu daga daga cikin ra'ayoyin da malamai suka yi raddi ga malam Tabari akwai wannan ra'ayi ya zo a hadisi ingantacce ko riwaya ingantacciya asar daga Abdullahi dan Mas'ud yana cewa al-kursiyu mawdi'u qadamai Allah azza wa jalla kursiyi shine wurin sa kafa na Allah subhanahu wa ta'ala inji Abdullahi dan Abbas ba inji ni ba wanda ya ruwaito wannan hadisi Abdullahi dan al-Imam Ahmad bin Hanbal yana da littafi sunansa Kitabus Sunna a cikin Kitabus Sunna riwaya ta 586 juzu'i littafin yana nan ba wai babba bane sosai juzu'i biyu ne Kitabus Sunna na al-Imam Ahmad bin Hanbal in Allah madauki ya sare mana wata ran mazo da shi haka nan Ibnu Abi Shayba Uthman Ibnu Abi Shayba ba Abubakar Ibnu Abi Shayba ba Uthman Ibnu Abi Shayba yana da littafi sunansa Kitabul Arsh Al-Zahabi shi ma na da littafi sunansa Kitabul Arsh to a cikin wannan na Uthman Ibnu Abi Shayba shi ma ya rawaito wannan riwayar daga Abdullahi dan Abbas cewa ya faɗi cewa kursiyu ma'anarta shine wurin sa kafa na Allah subhanahu wataala ya faɗi wannan a wasu riwayoyin ana cewa mawdu'ul qadamaini kawai shiru amma a wasu riwayar cewa mawdu'ul qadamai lillahi da idafata zuwa ga Allah a wannan a littafin Uthman Ibn Abi Shayba na faɗa ko riwaya ta 61 haka nan Ibn Khuzaima Abubakar Ibn Khuzaima wanda ya rasu 311 yana da littafi sunansa Kitabut Tauhid a riwaya ta 248 shi ma ya ruwaito wannan hadisi Al-Hakim An-Naisaburi Abu Abdullah a cikin littafinsa Al-Mustadrak Al-Sahihaini juzu'i na 2 shafi na 282 duk sun ruwaito wannan riwaya Malam Albani a shi kansa Malam Al-Hakim a cikin Al-Mustadrak ya ce sahihun ala shartu shaykhaini wa lam yukharrijahu sahihi ne bisa sharadin Bukhari da Muslim ma'ana ta hanyar da malaman da Bukhari da Muslim suke ruwaito hadisi ta hanyar su aka fidda wannan hadisi shine ma'anan شرط البخاري ده مسلم كما دي طالب علم سن سني وقال الالباني ما لن الالباني قلقلن ده بنشكه بنشكنسا اكن حديثي يايو حكمشي اكو ني لتافي سننسا كتاب العلو للعلي الغفار نما لن الذهبي ذهبي دي wannan min litafin asir sunansa kenan babban litafi ne al-ulu lil-ali al-ghaffar to malan albani yayi aiki akan sai ikhtisarin sa shi abinda malamin yayi ya tattara dukkan hadisan da suke nuna cewa Allah madaukaki na sama shine litafin al-ulu sunansa kenan sifatul ulu kamar da mun san litafin ibn qayyim shi ma mai suna istima'il juyushil islamiyya wanda ya rubuta dalilai da suka fi dubu akan cewa Allah yana sama na taba ga muku shi to wannan shi ma ya rubuta wannan littafi sunansa al-ulul al-alil ghaffar na malan zahabi muhammad ibn ahmad ibn uthman az-zahabi wanda ya rasu 748 to yana da wannan littafi al-ulul malan albani sai ikhtisarin sai takaita shi sunansa muftasarul ulul to a cikin wannan littafi riwaya ta 45 anan malan albani yake cewa wannan riwayar ta cewa ibn abbas ya ce ma'anar al-kursiyyu shine mawdu'ul qadamaini yace isnaduhu sahihun rijaluhu kulluhum thiqatu ibn al-albani kage kenan zamu ce wannan riwaya ingantacciya ita ce kamata mu fassara al-kursiyyu da ita to maganar al-kursiyyu har yanzu mu bashi iya wannan saboda kan lokaci ya kule mana ba mu gama ba yaya girman al-kursiyyu nan take tunda gashi Allah subhanahu wataala ya gaya mana anan wa sai al-kursiyyu hus-samawati wal-arda kursiyun nan girmanta yafi sama da ƙasa baki daya to yazo a hadisi marfu'i shi ma kuma ya inganta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna as-samawati as-sab'a wal-ardina as-sab'a sammai guda bakwai da kassai guda bakwai yaje muke zancan ƙasa guda bakwai jiye ne ma ko yau da kassai guda bakwai to ga riwaya ita ma wannan ingantacciya bin nisbati lil-kursiyyi in ka kwatanta su da kursiyin Allah yace ka halqatin kamar wata sarka ce kamar sarka zagayen sarka ulqiyat fi falatin wanda aka jifa da ita a cikin wani filin daji in ka samu wani dan zagayen zobe ko sarka sai a jifa da ita a jeji jejin da ba a san iya fadin sa ba to in ka kwatanta wato kursiyin Allah da sammai da ƙasa kamar haka suke wace ce tafi girma kursiyin ma'ana kursiyin ita ce kamar jejin kuma sammai da ƙasa sune kamar sarka aka jefa a ciki wannan saman da ƙasan da mu muke cikin su kamar yan kiyashi in ka inda za a ce daga nesa zaka iya damar ka kalli kanka sai ga ko kiyashi ma fi ka girma in zaka duba irin wannan nisbar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ga mana anan to ba a ƙara zancan ba Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sai yake cewa wa inna fadlal arshi kuma falalar al-arshi ko girman al-arshi alal kursi akan ita kursiyin bambancin da ke tsakanin al-arshi da kursi sai yace ka fadli al-falati ala hadhihi al-halqa kamar falalar wannan jejin ne akan wannan halqa ma'ana in ka dauko kursiyin ita kuma girman kursiyin in ka sa ta a cikin al-arshi to kaman al-arshin ita ce jejin shi kuma ita wannan karamar sarkar ita ce wannan abin ita ce kursi kursi ita ce wannan karamar sarkar da aka jefa a jeji ku duba ku ga girman Allah subhanahu wataala wannan fa girman halittar sa ne don haka karka kawo wani abu na kwatancan kuma yaya Allah subhanahu wataala yake da zatin sa dan bai gaya mana iya wannan din ba wannan kawai shi muka samu labari mu kuma dama muna magana ne iya inda labari yazo mana labari daga bakin wato daga alqur'ani ko kuma daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda Allah ya bashi labarin ya gaya mana in ya tabbata ya fada to sai mu yadda da shi zancen cewa hankali zai karba ko ba zai karba ba mai kwatanta abubuwan sa da hankali shi ya san yadda da amma wanda zai yadda da maganar Allah ya gaskata ta sauran abin da bai sani ba kuma ya shiru da bakin sa to zai gaskata alqur'ani gaskiya ne maganar manzon Allah ma sallallahu alaihi wasallama gaskiya ce amma dai yanzu kun fahimci zancen ne kursiyu girmanta kamar me danga in an kwatanta ta da sammai da ƙasa kamar sarka ce a jefa ta a jeji to ita kuma kursiyu ita ce take komawa in an kwatanta ta da al-arshi kamar ita ce sarkar a jefa ta a jeji kun ga kenan al-arshin Allah girmanta Allah ne kawai ya sani haka nan kursiyu Allah kamar da dai ya kwatanta mana anan kun wannan kuma wani zai ce to ina ruwan ku da shiga da wannan abu ai ba ruwan mu dama mai ruwan ne shi ya fada da Allah bai fadi wannan wasi'a kun ga wasi'a ai magana ne ta masaha dama kwatanta mana ake yi na filin fadin abu Allah ne ya shiga mu ya shigar da mu wannan babin cewa abu kaza kaza girma kursiyu tafi sama da kasa girma to kuma sai muka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya fadi cewa al'arshi tafi kursiyun kamar yadda kursiyun tafi sama da kasa girma in ku kwatanta su Allahu akbar to wannan riwaya ita ma tana nan cikin littafin al'arsh na Uthman ibn Abi Shayba riwaya ta 58 tana nan a cikin littafin al-Baihaqi to kun ga malam Baihaqi cikin malaman Shafi'iyya can baya tun kafin a haifi su Ibn Taymiyya balantana ce wannan maganganun irin su Ibn Taymiyya ne masu sifanta Allah da kaza da kaza kamar yadda masu gaya wa jahilai irin wannan maganganun suke fadi a abin nan al-Baihaqi wanda ko dake shi ma kansa Ibn Abi Shayban can baya yake 234 ya rasu 234 kaga ke 35 kai to kaga wannan al-Baihaqi shi kuma 450 to idan ya zama duk sun ruwaito wannan kamar da ruwaito a cikin littafin sai da littafi sunansa Kitabul Asma'i was Sifat shi ma mai girma ne haka juzu'i biyu ne shi malam al-Baihaqi yana nan littafin a juzu'i biyu to a riwayarsa ta 862 ya ambaci wannan riwaya din wannan hadisi wannan ya zo daga hadisin Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu ta'ala anhu haka nan Ibn Mardawi shi ma ya ruwaito malam al-Albani a cikin as-silsilatu as-sahiha wato silsilatu al-ahadith as-sahiha nasa a hadisi na 109 daidai kaje ka duba silsila ta hadisi na 109 yake cewa bayan ya kawo wannan hadisin yana cewa la yasihhu hadithun marfu'un 'ani an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama fi sifati al-arsh illa hadha al-hadith babu wani hadisi guda daya da ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka yake marfu'i ne ba mauqufi akan maganar sahabbai ba a'a maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi magana akan siffar al-arshi to babu abin da ya inganta daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai wannan hadisi mana wannan hadisin ya inganta kenan daga bakin manzo sallallahu alaihi wasallam na siffanta mana girman al-arshi ashe kenan lalle a wannan sura ko kuma ce wannan aya babu ta nuna mana girman Allah subhanahu wataala in muka lura da girman halittar nan tasa mu je da zamu sauri mu gama wannan abin da ya ambata kafin lokaci yana cewa hadha dullu ala kamali azmatihi wa sa'ati sultani wannan yana nuna mana kamalar girman Allah da kuma yalwatar ikon sa idza kana hadhihi halat al-kursi in ya zama wannan abin da aka ambata shine halin al-kursi siffar kursiyin Allah subhanahu wataala annahu yas'u as-samawati wal arda cewa girman sa girman kursiyu tafi sammai da kasa girma ala azamatihima wa azamati man fihima didda girman su sammai da kasa din yanzu ka duba kaga girman sama da girman kasa kaje ka tsaya a gindin wani dutse kawai a birnin kudu kaje gindin dutsen marantsa da yafi kowanne dutse girma ko sunansa kenan ko ya fi kowanne dutse girma in kaje ka duba ya zaka ga ya zaka kalli kanka ka kwatanta da kai da ka tsaya a gindin dutsen da shi wannan dutsen to wannan dutsen dan karami ne in ka kwatanta shi da wasu duwatsun a duniya kuma duwatsun nan jefi-jefi suke a wasu wurare ba ko ina ba Allah ne ya sanya su dan su zama turaku da za su rike kasa ta tsaya guguda kar ta zagonye ta zama sahara nan da nan ta yi laushi amfanin dutse kenan kamar da Allah madauki shi ma ya faɗa a Qur'ani rawasiya din abin da ake nufi kenan cirke da za a rike kasa sannan kuma ka duba girman sama masu cewa sun je ina ne duk inda za su je iya fadin saman nan suke to duk girman nan wannan sammai da kasan ka hada su duka kursiyu tafi su girma kuma kun ga ba wai magana tafi su fi ne irin wannan wato da za a ce misali tsakanin wa da kani ba ko fifikon ga irin fifikon kamar sarka a jefa ta a daji dajin da ba a gaya mana hekta nawa bane ko kilomita nawa ba to Allah madauki kyauta to mu je sai yake cewa har yanzu wal kursiyu laysa akbara makhluqatillah ita kursiyin nan ba ita ce tafi girma a cikin halittar Allah ba bal hunaka ko huna nan hunaka ne ina jin ma huwa a'zamu minhu akwai abin da yafi wato al kursiyu girma yace wa huwa al arsh shine al arsh wa ma la ya'lamuhu illa Allah da abin da ma ba sani ba sai Allah ba abin da ya sani ba wanda ya san shi sai Allah
al'arshi malami suna ce ita ce akbaru makhluqatillah ita ce mafi girman abin da Allah madaukaki ya halitta wasu malamai kuma sai Allah dai shi yafi kowa sani sai sai wa fi azamati hadhihi almakhluqat tahiru alafkar ko tahiru alafkar wato idan ka lura da girman waɗannan halittun da Allah ya halitta shi kadai ya isa ya rubuta tunanin dan adam dan adam yayi tunani me yasa Allah madaukaki yake cewa dama الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا معنى سنة شوى ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ميسا سكي لورادا هل التسمي لك أسسبو دا جرما هل التسمى لك أسدق يا أكي أكي ونن أبو ونن أبو دا أبو ما ماكيك كدوبكا كتن هنكا نن كما كدوبية دا سمي لك أسدق توسيك معنى ميكي شوى ونن هل التن جرما سينا رؤة تنان أن أدم kuma a tunaninsu har yanzu ta killul absaru duk wani gani yake gajiyawa ya kasa ba wani gani da zai iya gano maka duk abin da Allah ya halitta a samai da ƙasa wato qalqilul jibalu zuka bi har duwatsu ma suke raurawa wata ka'u anha fuhulur rijali manya manyan zaratan mazaje suke komawa baya su kasa shine taka'u taka'u kai bil kafi al ka'u abinda ake nufi da al waka shine mutun ya tinkari abu ya kasa tare sa ya dawo baya to shine fuhulur rijali zaratan mazaje garin kallon wannan halittar kawai suke kasa su dawo baya ba za su iya wato gamewa su san duk abin da Allah madaukaki ya halitta ba sai yace fa kaifa bi azamati khaliqiha wa mubdi'iha to ballantana in ka zo kai zancan mahalicin wannan abu wannan mu muna rudewa in mun dubi halittar samai da ƙasa irin masu kallon abubuwan da ake bada labari ko ake nunowa a gidajen wasu talabijin na wild din nan da ake nuna abubuwan dabbobi ana nuna abubuwan halitta na mamaki ai mutum in ya gani kuma wani abu in ka gani suka ce kai Allah da girma yake to ai wannan abun ai yana ruda maka tunani ko to ina ga girman wanda ya halicci waɗannan abubuwa shine abin da malami yake faɗi sai ce fa kaifa bi azamati khaliqiha wa mubdi'iha wallazi awda'a fiha min al-hikami wal asrari ma awda'a wanda ya sanya hikimomi da kuma sirrace-sirrace iri-iri na abin da ya sa wallazi qad amsaka as-samawati wal arda an tazula wanda Allah madaukaki kuma to ku duba ku gani sammai da ƙasa Allah ya ga mana a cikin alqur'ani inna Allah yumsiku as-samawati wal arda an tazula Allah yana rike da sammai da ƙasa ai karahata an tazula akwai maf'ul li ajlihi mahdhufi ma'ana dan gudun kar su fadi Allah ne yake rike da sammai da ƙasa wato dan kar su fadi tunda ko aka ce imsaki ma'ana yumsikuha shike rike da su to sai yake cewa ina ne anta zula ko min ghairi ta'abin wala nasabi kuma wannan rikon da yake rike su da yake yi ba tare da wahala ba ba gajiya ba wahala ta'ab shine gajiya nasab shine wahala Allah bai gaji ba Allah kuma bai wahala ba Allah ba a dangana wata tawaya gare shi fali hadha qala dan haka ne yace wala ya'uduhu hibbuhuma to dole sai mu tsaya nan na so a ce mun kare baki da to amma dole mu tsaya nan saboda lokaci ya riga ya kure sai mu tashi akan wala ya'uduhu hibbuhuma din wancan zancan as-samawati wal ardh ba dan so nake da ma zama mun gama abin da shafi al-kursi ba sai mun sake dawo mun yi magana akan me ake nufi da al-kursi ba mun gama da wannan amma as-samawati wal ardh da abin da ya shafe su duka kula da su da kiyaye su baya wa halda Allah shine ma'anan wala ya'uduhu hifzuhuma shine abin da zamu karanta insha Allah gobe muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya kara mana ilimi mai amfani Allah ya kara mana tsoron Allah da wannan abubuwa da muke ji Allah ya sa mu kara ganin girman Allah mu ji tsoron sa cewa yana ganin mu yana sanin abin da muke yi kuma mu kiyaye kar mu aikata abu sai abin da zai yadda da Allah Allah zai yadda da shi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk